عليه وسلم النبي يانا سيوا من أصبح منكم دوان ديوا يغري دغا تيكينكو آمنا في سربه يانا ميسام أمنسي أكن هانيا ديكي بي شين السرب الطريق والمسلك هانيا دي إن ذاكي to da daren Allah subhanahu wa ta'ala ya maka tawfiki idan gari ya waye hanyar da zaka bi daga unguwa zuwa unguwa daga gari zuwa gari ya zamanto tana da lafiya lau baka da kowane irin tashin hankali mu'afan fi jasadihi sannan mutum yana da lafiya a cikin jikinsa indahu qutu yawmihi sannan ya zamanto a wajenka a wannan wunin kana da abin da zaka ci baka da matsala ya annabi yace fa kan annama hizat lahu ad-dunya bi hadafirha kaman duniya ta riga ta tattaru ga mutum ne gabaki ɗayanta da haka akan ce hizat da ma'anan jama'at sannan bi hadafirha shine bi jami'i jawani hada dukkan kowane irin bangare nata wannan hadisin malamai sun yi maganganu akan sa wajen ingancin sa amma malaman hadisi sun tasabbu'i da bincike cewa bil jumlati fal hadithu aqrabu ila al hasan insha Allah hadisin nan hadisi ne hasani ne idan ka hada shawahidin da hanyoyin da hadisin nan yake da shi to shi yasa muke fada muke cewa haƙƙi ne ga hukuma wajen ta ga hanyar da mutane za su bi ta samun musu da aminci to kun san idan matsala ta riga ta faru to gyara kuma yana da wahala sai a hankali inda kun ga abin da aka ce kwanan nan an gane cewa akwai layukan waya da ake amfani da su sama da miliyan 9 wanda ba su da rijista wannan shi yake bayar da dama kuma duk duniya ina faɗa maka bin maka istisna'i ba duk duniya babu inda za ka ji ka samu masu sai da katin waya a gefe da sim su siyar maka da layi da rijista su ba Najeriya ba ai muna fata ƙasashen waje akwai kasar da idan ka shiga billahi allazi la ilaha illa huwa katin ma ko kasiya in baka yi amfani da number din password number dinka ba bare ba saboda haka kana shiga kafin ka shiga kasar data dinka da komai da bayananka suna da shi in da ka sai katin waya kai amfani da shi ba zai taba yi ba sai da number na password dinka da ka shigo kasa dan haka duk wani kai da komanka da zaka je ka dawo wallahi ana bai da kai shi yasa zaka ga da an ce maka matsala ta faru sai kaga ƙasa da minti 5 ana iya gano inda ta faru da yadda aka yi ta faru amma sai a Najeriya su kuma in Najeriya sun saba da rashin bin doka kowa so yake a kyale shi a yadda ya ga dama ai hasabul insanu an yi turaka suda dan adam so yake a kyale shi saka ga rayuwar da ya ga dama babu doka to shi yasa zaka ga duk abin da za a ce maka an zo da shi na tsari ne da doka da ka'ida da sai kaga wanda ke zaune a Najeriya yana shan wahala dan mutanenmu ba su saba da bin doka da oda ba wannan ita ce gaskiyar magana abin da ke faruwa to da haka idan mutum ya waye gari hanyar da zai bi tana da aminci sannan ya zamanto yana da lafiya cikin jikinsa sannan ya zamanto a wajenka akwai abincin da zaka ci na wunin annabi ya ce kaman duniya ta tattaru gare ka ne gabaki ɗayanta to kuma dama indai kana lafiya lau hanyar da zaka bi ba matsala sannan kana da abincin da zaka ci ne ba sai ka gode ma Allah ba sai ka jira gobe Allah zai kawo yadda za a yi amma a waye gari hanyar da zaka bi ba aminci ba ka da lafiya sannan abincin ma da aka waye gari da safe babu ai kaga akwai matsala ba za ka gane haka ba sai idan kana da 'yan ƙananan yara shi yaro ma an ce babu sai ce a bashi babu saboda tsabar sanin bai san ina aka fito ba ina ake ina za a je wannan shine to wannan hadisi da muka karanta yanzu wato yana nuna mana menene hadisin nan da muka karanta yana nuna mana buƙatar dan adam a wannan rayuwar ta duniya shine ya samu al'amnu wal kifaya idan ka riga ka samu aminci sannan ko da yaushe kana samun abincin da zai ishe ka ka cika rayuwa bas shikenan da haka duk wanda Allah ya taimake shi ya zama garin da yake ƙasar da yake hanyar da zai bi gidan da yake zaune babu tashin hankali babu rigima babu matsala hanyar da zai samu abinci tana da sauƙi to sai kaga komai yana da sauƙi a wajenka da haka dan ka fita ka samu abincin da zaka ciyo sai gaba ka da matsala saboda kana da tabbacin goma ma hanyar da zaka bi ka sake samu abin da zaka cin gobe ba ta da wani matsala. Da shi yasa muke kira zuwa ga shugabanni duk da gyara suke nufin yi, to wajibi ne akan su duk abin da za su yi wajen gyara domin kawo ma al'umma sauki to su dinga dubawa su gani idan mutane na cikin matsala za a ɗauki daniyar a yi gyara sannan a ƙara tijimawa cikin matsala. Ya kamata su sani cewa takure al'amura na daga cikin abubuwan da ke sa hatta shi kanshi tsaron ya zama ana fuskantar barazana ta ɓangaren abin da ya shafi tsaron. Sannan hanyar da mutane za su ci abinci ya zamanto tana da sauƙi to ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ke sa wato yadda mutane za su rayu ya zamanto tana da ainihin wato sauƙi. Allah ta'ala ya shirye da mu. Sannan hadisi yana nuna mana cewa arziki baya kasancewa ta hanyar ƙarfi, kawai yana kasancewa ne ta hanyar ka yi riƙo da sababi sannan ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kar ka ɗauka cewa tsabaragen hazaƙarka ne, idan hazaƙa ne, idan iliminka ne, ilimin ne zai sa ka samu, in ƙarfinka ne, ƙarfin ne zai sa ka samu, ba shi ba ne. Amma tare da haka dole ka yi riƙo da sababi sannan sai ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ina fata an fahimta wannan shi ne. Sannan mutum ya ƙi tashi ya yi riƙo da sababi ya ce ya dogara ga Allah, to wannan kuma renin wayo ne kuma. Wannan ba a kiran shi at-tawakkul sai dai at-tawakkul. Wannan haka ake ce masa. Don haka za mu ga cewa Allah maɗaukakin sarki haka duk ya yi umarni da waɗannan abubuwan guda biyu. Tawakkali shi ne zuciyarka ta samu aminci. Babu wani abu da zai yi in ba Allah ba. Sannan kuma sai ka tashi ka yi riƙo da sababi wajen neman abu. Wannan haka ake. Da haka kowace ma'aikata idan ka je sai ka samu ba mamaki ma wanda ya zo ya kafa ma'aikatar ya ɗauko masu ilimin ya sa suke gudanar da ma'aikatar suna ƙarƙashin sai ka ga ba su shi karatu ba. Da tsabaragen zunzurutun karatun ne ke ba da arziki. Da duk wanda ya fi kwalaye da yawa a Najeriya ya kamata ya fi arziki. Ko kuwa da ya kamata ya fi arziki. Amma ba shi ba ne. Da shi yasa na ga jan wani hankali da wani malami ya ce musamman iyaye idan kuna da yara 'ya'yanku suka taso tun a farko ku dinga la'akari abinda kowa zai iya yi da abinda kowa ba zai iya yi ba. A tsari na system na duniya ba ya yadda cewa akwai daƙiƙin da bai iya yin komai ba. An yarda cewa idan ba za ka iya yin wani abu ba to a canza maka za ka iya yin wani abu. Sai ta kowa ga system na jami'o'i suka kawo cewa idan ka fara kos kaza ya gagare ka ba za ka iya ba to a canza maka da wani wa. Ba mamaki wannan ne ba za ka iya ba amma wani za ka iya. To sai ka ga in mutum ya taso sai ka ga wataƙila karatu ne ke mai wahala. Amma akwai wata hanya ta aiki ta fasaha da basirar da ita kuma nan Allah ya sauke mai tafi komai sauƙi. An gane? To ha ake kawo wata kissa cewa akwai wata yarinya tare da 'yan uwanta suka taso tana karatu. Duka ragowar sun fi ta basira da hazaƙa wajen riƙe karatu. To sai ya zamanto tana samun matsala gurin karatu. Shi kan baban da ya ga tana samun matsala gurin karatu sai ya banza da ita sai bai mai da hankali kanta wajen ya biya mata kuɗin makaranta don ta yi karatun ba saboda yana ganin ƙoƙarinta bai kai irin na waɗancan ba. Ya kawo ta dawo ya inda ta tsaya gurgudan karatun da ta yi sai ta fara ƙirƙirar sana'o'i na hannu. Ta zo ta fara da kekuna guda uku, daga nan sai ga kekuna guda goma, daga nan sai ga kamfani ta zama kamfani. Sai ga shi wayannan duk da suka gama karatun masu basira sun gama sun buga ba aiki. Daga ƙarshe dole abinda ta kafa na kamfani suka dawo ƙarƙashinta. Haka za ta shigo gurin tana zazzare ido kai kaza kai kai kaza. An gane? وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياتي قد افلح من اسلم دم متمن da yayi miƙa wuya zuwa ga Allah ya rabauta da aka aflaha da ma'anan faza kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qad aflaha almu'minuna asalin aflaha yuflihu masdarin sa shine aliflahu daga nan aka samu alfallahu su mu'minai ana ce musu al-muflihuna ne kamar yadda Allah ya ce fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu suka bi hasken da aka saukar tare da annabi Muhammad yadda su yan shiya sun ce wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ali bin abi talib shine wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu haka suka faɗa an gane to sai yake ulaika humul muflihun al-muflihuna za ku ga ai ana yin noma zaka ga cewa zaka iya zuwa ka je a gona ka shuka buhu daya amma zaka iya samun buhu dubu idan ka shuka buhu daya abinda mumini yayi na aiki a nan duniya idan an je lahira ba shi Allah zai bashi sakamako ba sai ya ninka masa ninkin balinkin shi yasa ake kiran mumini a ce musu al-muflihuna Allah ka sa muna ciki wa kana rizquhu kafafan sannan arzikin sa ya zamanto kafaf wato shi kafaf ya zamanto arzikin da Allah ta'ala ya bashi yana isassa wa qanna'ahu Allahu bima atahu sannan Allah ya wadatar da shi yasa masa qana'a da abin da ya bashi al-qana'atu shine raddahu bima qasama lahu Allah ya raba abu ya baka kai yadda da raban da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka da haka idan kudi ne iya abin da Allah ya baka kai hakuri da shi ka dauka cewa wannan abin da ke gurin Allah ne shine qana'a baka hangen abin da ke hannun wani an gane to wannan shine abin da hadisi yake nuna da haka wannan hadisin yana nuna mana cewa dukkan kowane kafiri to tababbe ne a lahira saboda annabi ya ce qad aflaha man aslama wanda ya musulunta ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah ya rabauta kishiyar haka duk wanda bai musulunta ba arne ne to ya ayi hasara ya taɓe duniya da lahira shi yasa zamu ga annabi Ibrahim Allah yake id qala lahu rabbuhu aslim qala sayyati aslamtu da rabbil alamin na miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin talakai haka ya faɗa wani gurin yace inni wajjahatu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-mushriki to da haka dukkan kafiri aka tafi lahira to hasararre ne ko me zai ci ya sha ko me zai zama a wannan rayuwar ta duniya sannan masu imani su kadai ne waɗanda za su rabauta duniya da lahira Allah ka sa muna ciki sannan hadisin nan yana nuna mana cewa arziki idan ya kasance akan gurgurdan buƙatar mutum ne to yana toshewa wato mutum kaskanci da wulakanci sannan yana ainihin wato tsare shi daga wuce gona da iri mafi yawanci an gane sannan qana'a ita ce wadata ta haƙiƙa wani malami yana faɗa cewa wato annafsu ta baki ko yana faɗan cewa me yake faɗa yake cewa ginin nufusu hiyal kafafu fa in abad wa jami'u ma fil ardi ma yufiya yana faɗan cewa dan adam wani lokaci in ya rasa wani abu na duniya ya sa kansa cikin bala'i da takura da rashin zaman lafiya sai yake cewa annafsu tajza'u an takuna faqiratan wal faqdu khairun min ginin yubghiha dan adam yakan yi raki idan ya samu kansa cikin talauci yace wal faqru khairun min ginin yubghiha da Allah ya baka wadatar da zaka zama mutakabbiri dan kama kariya a doran kasa ga kada dukiya amma taban naci a bayan kasa sai yace to wal faqru khairun min ginin yubghiha talauci wallahi yafi akan Allah ya baka dukiya da zaka zama dan kama kariya ba Allah yace kalla innal insana la yataga arrauni wani lokaci dan adam yakan yi dagawa idan ya ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kudi to shi yasa abu uku karantin shekaru yawan dukiya da mulki in suka hadu babu tarbiya ta addini akan mutum to sai dai kuma yanda hali idan haka shi yasa yake cewa annasu tajza'u an takuna faqiratan sai yace wal faqru khairun min ginin yubghiha sai yace wa ginin nufusu hiyal kafafu fa in abad yace wadatar zuciya shine zaman to kana da kafaf qana'a abinda Allah ta'ala ya dauka ya raba ya baka ka hakura da shi yace fa in abad idan mutum bashi da wadata ta zuci sai yace fa jami'ul ardh wa jami'u ma fil ardh la yasiha in za a dauki duk abinda ke cikin bayan kasan a baka ba kuma yadda za a yi ke shi ka ba ku kallon wasu sun tara amma tare da haka in ka je musu da matsala ta addini ko ta al'umma sai mutum ya nuna maka kai ko da ka taho kake bayani a su maka kake shi a mace ka same shi wallahi saboda me babu kafafa babu me babu kana shi yasa kullun nake cewa ɗan uwa ka roki Allah in ya baka kuɗi ya sanya kuɗin a hannunka kada Allah ya sanya kuɗin a zuciyarka da zaran Allah ya baka wadata ya sa ta a zuciyarka to ba za ka zauna lafiya ba kullun kawai tunaninka a ya hasabu anna malahu akalada allazi jama'a malahu wa addada kullun kawai mutum tunani zai ya zai tara dukiyarsa ya zai kirge ta kar dukiyar ta samu kada ka ta samu ainihin wato matsala to wannan hadisi yana nuna mana haka sannan imani da Allah subhanahu wa ta'ala da rana ta ƙarshe yana daga cikin ƴaƴan itace da ake samu na yadda da kuma qana'a da haka wa'innan su ne asasi na alheri guda biyu duniya da lahira wajen ɗan adam imani da Allah shi yasa da mu ga cewa Qur'ani da ya tashi faɗan rukunnan imani guda shida gurare biyu a suratul baqara da suratul nisa'i nan yace laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiy ya fadi biyar atamma ya tafi yace ya ayyuhal ladina amanu amanu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhina nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir gudanawa biyar me yasa yake faɗa biyar din nan a jere a ayoyi guda biyu bai faɗi na shidan ba imani da ƙaddara tare da mun san cewa imani da ƙaddara ɗaya daga cikin rukunnan imani guda nawa guda shida sai malamai suka ce saboda tun farko dama imani da Allah yana da alaƙa da imani da ƙaddara ne shi yasa ba sai an ambace ta ba ina fata an fahimta to imani da Allah da imani da ƙaddara suna da alaƙa ƙwarai da gaske an gani da haka in kai imani da ƙaddara da sai ka ga yana sauƙaƙa maka wasan samun kanka cikin damuwa hadisi na gaba an abi muhammad fadalati bin ubaydin al-ansari annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu annabi yana cewa tuba liman hudiya ila al-islam aljanna tayi dadi zuwa ga wanda aka shiryar da shi zuwa ga addinin musulunci kamar yadda ya tabbata annabi ya fassara tuba cewa wata bishiya ce aljanna Allah kuma ya faɗa a suratul ra'd yati alladhina amanu wa amilus salihati tuba lahum husnul ma'ab wato aljanna tayi dadi gare su sannan suna da kyakkyawan makoma da haka hudiya ila alislam shine urshida wa wufika aka shiryar da shi aka wa mutun tawfiqi wa kana aishuhu kafafan wa qana'a sai zaman to rayuwar mutun ta ishe shi sannan ya samu ainihin wato wadata wannan hadisin da muka karanta yanzu yana nuna mana cewa arzikin dan adam yana cikin kamalar addinin sa ne da kuma abin da zai ishe shi na rayuwa sannan ya dawadatu da ainihin wato abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato hore masa shi yasa al-fadhili ya tafi karshen ishiriniya yake faɗa cewa idad dinu lam yakmul falakana fid dunya in dai addini bai cika ba to duniya kada Allah ya sa ta cika kuwa da haka kai kokari kakka hada abu guda biyu kai kokari yadda kake kokarin duniya in ka bari duniya ce ta jaro addinin ya lalace to kai da arne ba ku da bambanci wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am zaka cika sha kamar yadda rago yake wannaru maswal lahum rago di yadda ya narke ke tukunya ce makoman sa kai ma wannaru ne masu wallahu shi ne kawai da aka yake faɗa cewa wato idan dini lam yakmul falakanatid dunya wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala yake cewa kana rasulullahi yabitul layaliya annabi yakan kwana wasu darare dararen ma al mutatabi'a wani yana bin wani tsawiyan yana mai tattaro cikinsa wa ahlihu iyalansa la yajiduna asha'an ba su samu abincin dare da za su ci ba wa kana aksaru kubuzihim mafi yawancin biredi ko gurasar da suke yin amfani da ita kubuza sha'irin wato gurasa ce ta sha'ir ko biredi ne na sha'ir rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wannan hadisin tausikin sa ya riga ya gabata ainihin wato a baya. Da haka in an ce tsawiyan shi ne khaliyal baqin lam ya'kul, mutum ya zamanto cikin sa bai ci komai ba, shi ne ya tattaro cikin sa. Da haka wannan hadisi yana nuna mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da karantawa akan al'amarinta, sannan da kuma hakuri akan yadda aka samu kai akan farkon addinin nan na da'awa da yadda aka fara shi. Saboda in ka fara harkar addini kai hakuri, kar ka ce kana so sai ka shuka abu yanzu nan kuma sai ka girbe shi, ba yin haka. At-ta'ji akwai abin da kai zaka dasa shi na alheri, ba kai zaka amfana da shi ba ma, zaka tafi ne watakila in baya idan suka zo su zaka amfana da wannan abu. Sannan hadisin nan yana nuna mana falalar matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda daukar wahala da suka yi tare da Annabi da kuma rashin yin fushi akan halin da suka samu kansa a ciki. Kaga yanzu mu kuma galibi matsalar mu ita ce mai la'ati, shi yasa sai ka ga mutum yana iya kaso auren ishi in an kasa ciyar da ita, amma bai iya kaso auren ishi in an kasa koya mata addini. Ba yana faruwa ma? Yana faruwa, kuma shine abin da yafi faruwa. Da ta zo gida tace masa ba abinci, kuma ya ga alaman ta dan yi zuru-zuru idan ta haɓu, to ya fahimci eh ba abinci. Yanzu aka ga ya ɗauki matakin ko dai a dinga ba ta girki tana ja kowa auren ya mutu. Amma wata za ta zo ta ce mijin bai sallah bai kaza bai damu da addini ba, ya ce ta jefe ta haƙuri. Ana samun haka ko ba a samu? Ya ce ta jefe ta haƙuri, tare da sun manta cewa abincin an ba ta jikinta ne zai gina. Shi kuma ba yadda za a yi ta tsira a layara sai idan mijin yana da alaƙa da addini. Wannan na daga cikin dalilan da shari'a tun farko ta ce dama idan a takun manta radauna dinahu wa kulqahu, dan ya samu ya tsira da ya jagorance ta tsira a lahira. Shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum, ku kare kanku da iyalanku daga ainihin wato shiga wuta. To matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi hakuri kwarin gaske gaske akan yadda suka samu kansu na rayuwa. Shi yasa zaka ga su kuma duk abin da Allah zai musu ninki bi yake musu na lada, ba ragowar irin na ragowar mutane ba. Tare da haka kuma duk mun sani bal mahasali yana daga cikin khususiyya na Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan ya mutu ya faɗa cewa nahnu ma'asharal anbiya la nuratu, ba a gada mu ma taratnahu sala. Da Annabi ya rasu nuna na Aisha ta gada daga Annabi, Nuhu ka ta gada daga Annabi, ba abin da suka gada ko da ma ya bari, dan yana daga cikin khususiyyar sa ba za a gade shi ba. Amma muna faɗa dimin da'ima, idan matar ka zaka mutu duk dukiyar Najeriya ka bar mata a matsayin gado nata ne tashi, idan aka ce za a zo a yi alfahari da mazaje, idan matar Annabi ta miƙe, kana ganin matar ka zaka miƙe? Ba za ta miƙe ba, saboda sun san ko alama shi Annabi haramun alal ayyami ijadu mithlihi, haram ne akan kwanaki na duniya su samar da kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan hadisi yana mana bayanin irin yadda suka samu kansu cikin hali na rayuwa, haka suke ainihin wato rayuwa. Da haka Allah ka tashe mu tare da wannan kaukaba, wannan generation din mai albarka na farko. Wa an fadalat bin ubayd anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi kana idza salla bin nasi, idan yawa mutane sallah ya khirru rijalun min qamatihim, wasu madadi sukan fadi min qamatihim fi salati, wato saboda tsayuwar da suka yi a cikin sallah, min al-khasasa saboda jinwa, wa hum an gani min qamatihim shine min qiyamihim saboda tsayuwar da suka yi, dan haka min al-khasasa saboda bukata, kamar yadda Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim وهم اصحاب السفة سوني ما ابو تا سفة حتى يقول الاعراب حسي اذن بقوي يزو شيني الاعراب هنغاني بالا ربا با الا يتي الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله هنغاني تسيكي تيوا اذن بالا ربا قوي يزو يشيك سلا يقى انقيا an yi tsayuwa, wasu daga cikin ahalus suffa wani yana iya faduwa saboda yana da buƙatar ya ci abinci bai ci ba, yakan ce ha'ula'i majanib, wa'annan mahaukata ne. Fa idza salla rasulullahi insarafa ilayhim, idan annabi ya salla sai ya juyo zuwa gare su, fa qala, sai ya ce musu, law ta'lamuna ma lakum indallahi ta'ala, da kun san matsayin da kuke da shi a wajen Allah, la ahabbtu, da kun so an tazdadu qafatan wa hajatan, da kun so ku ƙara ainihin wato talauci da buƙata. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun. La fa al-qasasatu shi'tati al-faqatu walju'u ash-shadid, shine buƙata da yunwa mai tsanani. Wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa. To shi yasa za ku ga yayi ta faɗa musu cewa mal faqar aksha alaikum, bana ji muku tsoron talauci. An gane talauci da kuke gani ba shi bane yafi matsala ma, wallahi ba abin da yafi matsala irin a buɗewa mutane duniya ta kowace ƙofa. Yace da kun kama at-tanafus a cikin ta, to sai ku ga cewa sai ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da wanda suke gabanin ku. An gane wannan yana daga ciki. Idan matsala ce ta addini, masu yin ta ya zamanto duniya ce ta sa suke addinin, akwai matsala. Sai ga dukkan inda ake samun duniyar, wasu za su yadda ko zubar da jini za su sai an zubar akan abin da suke samu na duniya salasa. Yanzu kuna ganin wayannan rigingimin da ake na siyasan nan, ba dan ana samun duniya ba, mutane za su yadda su dinga wannan rigingimin, sannan su dinga haƙuri da wulaƙancin da ke ciki? Ai ba za su yi ba. Amma saboda hanya ce ana samun kaya yadda ya kamata, sai sa kake gani wani shi duk bala'in da za a yi shi ba bala'in bane a gabansa, ya dai samu ya kai wajen in dai zai ja kaya an gama, an riga an gama. Wannan shi ne. An gane hadisi yana nuna mana cewa ya kamata ga mutum shi ne a samu adamun nadiri, rashin kallo zuwa ga abin da aka ainihin wato yi masa tattali na lada saboda wani abu da ya kubuce masa na buƙatarsa. Shi ne duk wani abu na duniya da ya kamata ka samu sai kake ganin ka rasa shi, to a muƙabilinsa idan kai haƙuri akwai abin da Allah zai maka tattali a madadinsa gobe alƙiyama. Shi yasa za ku ga da ya tashi sai ce ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, duk wani abu da zai same ku na musiba a kankin kanku ko a cikin ƙasarku, Allah ya ce yana cikin littafi kauni ƙadari, shi ne lauhul mahfuz. Allah ya rubuta ya ce min qabli an nabra'aha, tun kafin mu halicci wannan abu. Sai ya ce inna zalika ala llahi yasir, sai ya ce likai la ta'asau alama, saboda kada ku yi baƙin ciki akan abin da ya kubuce mu. In ka rasa wani abu baka samu ba, kakka samu kanka damuwa. Sannan wala tafarahu bima, kada kuma ku yi alfahari akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ba ku. To in kana jin wannan a ranka cewa kana son ka samu wani abu wannan na duniya a wajen Allah, sai ya hana ka daga lokacin da kake jin cewa a muƙabilin abin da ka rasa akwai wani tanadi da Allah ke maka na lada gobe alƙiyama, wannan zai sauƙaƙa maka damuwa. Amma kamar yadda wasu ke faɗa, wani ya ce ya yi zuwan zomo duniya, wai ya zo da gudu zai komawa, in ya ga wata mota ta wuce da safe kamar tana breakfast, sai da ce breakfast akan danin tebul, sannan ta sako kawai sai ya ciji hannu. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina yurjuna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lahu azim. To kada mutum ya haka gaskiya. An gane sannan hadisi yana nuna mana bayanin halin sahabban annabi da kuma abin da suka kasance a kansa na taka tsantsan da abin da suka samu kansu na wato yanayi na rayuwa tare da kuma haƙuri da rashin wa'adamu shakawa da rashin kai kuka ko da yaushe kai ƙara ko da yaushe. An gane mutum in babu duk duniya sai ta sani, ran da ya samu ya koyi bayan kofa ya share baki ya ci bai ma saukowa ya gane cewa ya samu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu alkhairu manu'a wa idza massahu sharru jazu'a. Sannan malamai sun ce ba dukkan zato bane akan kiyasi, yake kan kiyasi. Da haka sukan ce kun ga Laraba kawai sukan zo su kalli sahabban annabi, sukan faɗi, idan sun faɗi sai su zaton cewa ko waɗannan mutanen akwai hauka tattare da su. Da haka yanzu suna kiyasin abinda suka gani da kuma abin da suka yi suka sani, tunda su a can sun san cewa a kasar sun kaga mutum ya irin wannan faduwar, to galibi aljini ne ya rige shi. An gane, sai suka yi kiyasin abin da suka gani da abin da suka yi suka sani. To don haka ba dukkan kuma abin da ka sani ba ne ka gani in kai kiyasi yake zama a samu mutabaka. Wani abu da ka sani da man za ka iya ganin wani abu ya faru in kai kiyasinsa, sai zaman to wannan matsala ce mai zaman kanta, wancan abin da ka sani ita ma mai matsala ce mai zaman kanta, ba su da alaka. Sannan hadisi yana nuna mana cewa duk mutumin da ya hukunci wato akan zahirin al'amura abin da ya gani da idan shi ba za a zarge shi ba. Kuna ganewa? Tunda su abinda idan su ya ganin musu gashi nan suna faduwa, kuma su abinda suka sani a garin su in mutum ya irin wannan faduwan aljini ne ke bige shi, sai suka yi kiyasin abinda suka gani da abinda suka yi suka sani. Da haka abinda ya faru a idan ka ka gani da abinda ka sani, sai kai kiyasi gwargwadon abinda ka sani da abinda ka gani. Wannan a shari'ar musulunci ba a zargin ka. Ina fata an fahimta. To shi yasa malamai suka ce muna da az-zannul raji a babin usulul fiqh, sannan muna da az-zannul marji. Wannan azzannul marju'u zaton da yake ba shi da rinjaye kwata-kwata ba dalili bane. Dan haka abinda za ku ga Allah yana faɗa cewa ijtanibu kaseeran minan me, ku nisanci yawan zato. Ana maganar zannul marju'u, yasa yake inna ba'da dhanni, kenan akwai sashin zaton da ba zunubi bane. Dan haka zaton da yake yana da qara'inu, dalilai masu ƙarfi wanda suka kewaye shi da za su iya tabbatar da shi, ba zannu ba zai daga cikin zaton da Allah ya ce ijtanibu kaseeran min adh-dhanni. Mutum ne zai zo ya shiga ɗaki da ƴar mutane sai ya kulle ya turo ƙofa, kuna kallon sannan ta shiga ya turo ƙofa, sai mutanen unguwa suka fara mai zargin yana da alaƙa da ita mara kyau. Wannan zaton da suke masa zato ne mai ƙarfi ko mara ƙarfi? Mai ƙarfi. Mai ƙari nan shiga ɗaki ya kulle ƙofa ya turo. Saboda haka a nan wajen in mutane suka yi masa zato, ba za a ce to ka san akwai wani hadisi da ake cewa wai annabi ya ce az-zannu dhanbu walau kana min, a wannan magana ba gaskiya ba ne. An gane? Da shi yasa za mu ga cewa da ya zo cikin suratul muntaha na ce sai ce ya ayyuhallazina amanu, an gane, ya ja'akumul mu'minatu muhajiratin sai ce famtahinuhunna, idan mace mu'mina ta zo ta yi hijira ku jarrabe ta, sai ce Allahu a'lamu bi imanihinna, Allah shi kadai ke sani tana da imani ko bata da imani. Ba ya ce Allahu a'lamu bi imanihinna ba, sai ya ce fa in alimtumuhunna mu'minati, idan kuka san cewa tana da imani, wala tarji'uhunna ila al-kufar, ya za ka san cewa tana da imani? Sai dai ya ce maka Allahu a'lamu bi imanihinna, sai ya ce fa in alimtumuhunna mu'minati, ya za ka san cewa tana da imani? Yanzu saninka cewa tana da imani tabbas ne ko ko kyakkyawan zato ne? Kyakkyawan zato ne. Yanzu dindinin imanin kowa a nan wajen kyakkyawan zato ne, amma ba tabbas ba ne. Ba wanda ake da imaninsa a nan wajen a ce wallahi tallahi tabbas haka ne, sai dai kyakkyautata zato. Amma wannan kyakkyawan zaton ne Allah sai ya sa masa ilimi, ya ce fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna, ashe zato idan yana da rinjaye ana kiransa ilimi. Da haka za ku ga cewa masa'ilu na fiqhu da yawa suka gina akan wannan babin wajen malamai. Idan abu ya bayyana kaso 85-90 cikin 100 cewa wannan abin daidai ne, sai a ɗauke shi a babi nawa na ilimi. To wannan shi ne. Sannan hadisi yana nuna mana kwaɗayin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kwaɗayin da annabi yake da shi wajen ya zai ga ya daɗaɗa wato zukatan sahabbansa da waɗanda suke binsa, saboda abin da lima yasma'unahu min al-kalam alladhi yasi'u ilayhim, saboda abinda suke ji na magana wanda yake wato munanawa zuwa ga ainihin wato gare shi, ko saboda abinda ake ji yadda annabi na magana da yake munanawa zuwa gare su. Wa an abi karimata al-miqdam bin ma'ad kari qala, yake cewa sami'tu rasulullahi yaqulu, naji annabi yana cewa ma mala'a adamiyyu, dan adam bai cika adamiyun dan adam bai taba cika wi'a a sharri jakata sharri ba, min batsanin irin cikin sa. An gane? Baka taba cika jakata sharri ba daga lokacin da ka ɗibi girki kai nan, to ka daga ka cika jakatan sai yace bi hasbi ibnu adama wa kulati ya aishi dan adam wasu lomomi yuqimna sulbahu wanda zai tsayar da bayansa fa in kana la mahalata in ya zamanto ba makawa sai ka dibi girkin sai yace to fasulul ta'am ka kasa cikin ka gida uku daya abinci wasulufu daya li sharabi dan abin sha wasulufu lin nafsihi dai dan ka danga samu kana yin ne kana yin numfashi in kai loma 1 2 3 in bazai ishe ka ba to ka kasa cikin gida uku daya dan abinci daya dan ruwa daya dan me dan numfashi kuma ku je ku tambayi likitoci za su faɗa muku za su ce muku galibin cututtukan da dan adam ke fama da shi kaso 100 cikin 70 dari cikin su to 70 suna da alaka da abincin da yake ci. Yasa akwai abin da zaka ci yanzu nan da daddare ne hana ka zama lafiya. Ya tashi ka. Koko. Sai dai ka ga ana kawo mota inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me faru ne a ce wallahi ya ci wani abu. Yasa kaga cikin abin da suke ba da shawara sai su kada kana cin abinci ka kwanta. To da wanda yana gama cin abinci ya kwanta. Kaman shagonka ne ka gama zuba mai kawa ba tare da kashi da kayan ba kuma ka zo ka kulla kayan sau sai gaba kaga komai zai iya faru wani zai faɗo kan wani saboda haka kana gama cin abinci nan take bacci ya kwashe ka duk wani abu a jikinka da ya kamata ya aiki don ya sarrafa abin da ya kamata ya sarrafa to ka hana shi aiki to hankali a hankali sai ka ga mutum yana samun matsala an gane to wannan hadisin da muka karanta yanzu likitoci sun faɗi cewa yana daga cikin wato asali na likitanci akwai wani likita ana ce masa ibnu masawihi likita ne yake faɗa yake cewa law kana an-nasu law ista'mala an-nasu da mutane za su yi amfani da hadhihi al-kalimat la salimu min al-amrad wal-asqam da mutane za su yi amfani da waɗannan kalmomin da annabi ya faɗa yace wallahi da yawa da sun kubuta daga cututtuka da rashin lafiya kuma yana daga cikin dalilan da yasa kuka ga musulunci yace ayi azumi a wata ɗaya a shekara ɗaya kuma bincike ya tabbatar da cewa azumin yana daga cikin abin da ke ƙarawa dan adam lafiya shi yasa za ku ga akwai cututtukan da idan mutum yana fama da shi sai likitoci su dora shi akan babi na shawara ta fara yin azumi an lura to saboda wannan ita ce ka'ida me yasa annabi yake faɗa cewa dan adam bai taɓa cika jaka mafi sharri ba mun sha yin bayani a nan wajen muka ce dan adam yana da gaɓoɓi guda 7 na farko akwai hannu na biyu akwai ƙafa sannan na uku akwai ciki to ciki yana da alaƙa da gaba galibi duk sanda mutum da ya ci ya ƙoshi don ba sa a ba sai kuma sha'awa ta motsa daga sha'awa ta motsa ta koya isti'malinta a aiwatar da ita inda Allah yake so ko kuma akasin haka an gane to shi yasa za ku ga hatta shi ɗan kamar yadda hadisin safiya ya tabbata ya fi samun ya samu gudu a cikin jikin ɗan adam yadda ya kamata sanda ya ci abinci ya ƙoshi sama da sanda yake jin yunwa to da haka wannan hadisi yana nuna mana cewa mustahabbi ne mutum ya karanta abinci da kuma wadatuwa da sashen wasu wato abinci wato ilal itar bil baqi minhu sannan hadisi yana nuna mana wato mafi kyawun abincin da mumini ya kamata ya ci shine ya dinga raba cikin sa gida uku sai sa muka faɗa maka cewa wannan maganan cika cikin da ake faɗa an kawo hadisi na ƙarya cikin watan al-muharram an ce annabi ya ce man wasa Allahu yawma ashura wanda ya walqi man wasa'i wanda ya yalwata wa iyalansa allazi yalwata ma masa ragowar shekara duka hadisi ne na ƙarya ba wani maganan wai wani cika ciki a shi musulmi dama tuntuni qur'ani ya daura shi akan tsari wajen ci da sha ya ce ya bani adama khuzu zinatakum inna kulli masjidin sai ce wakulu washarabu wala tusrifu ku ci ku sha kada ku wuce gona da iri a wajen ci da ainihin wato sha din to dan haka wannan shine cin abinci na mumini tulisi 1/3 abinci daya ruwa sannan daya ya bashi dan ya samu ya dinga yin numfashi yadda ya kamata sannan hadisi yana nuna mana yawan ɗiban girki ko da yaushe yana sabbabawa mutum yawan san yawan hutu. An gane akwai wanda Allah ya jarrabe su su duk in zaka ganta sai kaga bakin su yana motsa suna gurgura wani abu. Ba sa iya zama wallahi ba sa cin wani abu. In dai zaka ganta sai kaga bakin su yana motsa suna cin wani abu. Sannan yana bata lafiyar mutum. Yawancin abinci. Sannan yana janyo bacci da yawa. Da haka suke cewa man akala kaseeran nama kaseeran wa kasara kaseeran. In dai zaka dinga diba girki da yawa ko da yaushe to za ka yi bacci da yawa kuma sai ya ja maka asara da yawa. Sannan karanta abincin yana wato wajabtar da a samu riƙatul qalbi zuciya tana yin taushi. Sannan da kuma ƙarfi wajen fahimta. Ɗaliban karatu su za su gane abin da nake nufi. An gane kuma ka diba ka gani cikin Ramadana. Idan aka ce maka an sha ruwa ka kawo abinci kala-kala akwai wanda in ya diba daga nan shi kenan sai bace isha'in ma bata yiwa ba ma ta rayu ko isha'in ma bata yiwa saboda ya ja girki da yawa. Sannan sai karewar zuciya. Sannan kuma sai san zuciya Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Wa an abi umamata iyas bin sa'alaba al-ansari al-harithi qala yake cewa zakara ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama yawman indahu. An ambaci sahabban annabi wata rana a wajensa. Fa qala rasulullahi sai annabi yake cewa ala tasma'una ala tasma'un ba kwa saurare sai yace innal bazazata wato lalle al bazaza mai ma'anan bazaza shine tarku libasil fakhira rashin sa tufafi na alfahari wuce gona da iri. Kun san ba abin da shedan bai shiga ba. To karewa wannan ma karatun Qur'ani ma shedan na shiga. Kaga dai abu ne da ya kamata ai a samu lada a wajen wa. To karatun Qur'ani shedan na shiga. Ai shine ma'anan la'aqa udanna lahum siratal mustaqima din. Wallahi shi na zauna musu akan hanyar kamar daidai kiya. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakir. Shedan yace shi ya zo ta dama ta hagu ta gaba ta baya wa la tajidu aktharahum shakir. To da haka yake cewa innal bazazata sanya tufafi na alfahari innal bazazata wato sanya tufafi na alfahari min al-iman innal bazazata min al-iman abinda yake nufi tarku barin sanya tufafi na alfahari barin sanya tufafi na alfahari yana daga cikin wa yana daga cikin imani. Kinan kunga da Allah madaukakin sarki yake cewa wato kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibatin min ar-rizqi wa ya haramta. To a wajen at-tayyibat din idan abinci ne ana so ka tsaya tsakatsakiya kada ya zamanto abincin ya zamanto ne gali yayi tsadar da yawa take da mugun yawan da akwai almubazzaranci a ciki. Saboda waccan ayar sai ka hada ta walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama gali. To haka ma idan tufafi ne zaka sa zamanto ne tsakatsakiya kada ya zamanto ne galin. An gane wani mutum ya ce zai aiko zai kai shaddar naira 100,000 ya aiko mu. Na ce a'a ya wuce turo min 100,000 ne. Haka kawai na ce ni yanzu ɗinka shaddar naira 100,000 ya di 5 insa. Na ce a'a yana ganin akwai ganganci a ciki ko kuwa yawa aka turo na tattoshe wasu matsalolin na ce ina ganin kashe matsalolin nan ya fi insa shaddar 100,000 yanzu ina bubuɗa kuma ban da kofi biyu wallahi. To wannan karatun ba zan yi daidai shi ba gaskiya. An gane to wannan shine shine abinda annabi yake cewa innal bazazata min al-iman barin sa tufafi na alfahari da wuce gona da iri yana cikin imani. Yin haka yana cikin imani. To haka ko gida ne ma za ka yi kai tsakatsakiya. Amma sai ga wasu kawai target ɗin sarari su gidan da za a ce duk garin da suke ba mai gida irin nasu shikenan. Kuma sai ya je yawonsa na duniya ya dawo ba wani abu da gidansa yi kawai ya ga wani gida a can sai ya ce kuma a sake rushe nan ɓangaren irin wannan gidan yake so a masa. Ga addini da al'ummar da yake ciki suna buƙatar taimako ba zai iya ɗaukar kuɗin sai bayar ba a wannan ɓangaren, amma zai iya kashe kuɗinsa a wannan ɓangaren, ba laifi ba ne kai ta kashewa. Amma dai min aina kasabahu, tana nan, a ina ka kashe kuɗin, yana nan. Dole kai ma Allah subhanahu wa ta'ala bayani, ba zai kyale ka ba haka kawai a yasabul insanu an yi turaka suda. Dan adam yana tsammatin kawai shi kenan mu kyale shi rayu ta gaga yadda ya gada ba, bai taɓa yiwa. Albazadatu bil ba'il muwahhadati wazzalayn al mu'jamatayn wa inda akai musu dugu shine wahiya rasasatul hay'a, shine sifa ta zamantu ba ta da ke wa tarku fakhril libasi, da barin sa tufafi na alfahari. Wa amma tahaqqulu fabil qafi wal ha'i, qala ahlul lugha al mutahaqqil huwa ar rajul al yabisul jild, shine mutumin da yake sanya fatarsa ta bushe min kushunatil aishi, saboda kaushin rayuwa, watarki tarafuhi, da barin abubuwa na ainihin wato jin daɗi. Wannan hadisi da muka karanta yanzu yana nuna mana cewa wato mustahabbi ne ka juyar da magana, ana zaune a majalisi ana magana, lokacin da ka fahimci kowa matsalar duniya kawai yake tattaunawa, to kai ka ɗauki hankalin mutane daga matsalar duniya su koma ta lahira, yin haka mustahabbi ne. An gane? Amma matsalan akwai waɗanda idan ana zaune in suna wannan filar ta duniya, yanzu wani ya yi kuɗi, Allah sarki classmate ina ne tare maka da su motocinsa 38 yanzu, gidajensa a nan garin ba sa kirguwa, yaya za a yi kowa lissafinsa kawai a samu kuɗi? Da ka ce kai abinda rayuwa tana da ban mamaki, me ya faru? Wallahi wani jiya an rabu da shi ana sai da safe sai balle kofar aka yi aka turo shi. To ne ce kai matsalar ka kenan, ba dama ana zaune ana shirye lafiya lau sai ka lalata gida. To naka wai shi bai shirya barin duniya ba, saboda haka ka kawo labarin cewa wani ma ya mutu jiya, wannan lalata hira ne. An gane? Saboda haka duk sanda kake zaune a wani majalisi kaga mutane sun tsunduma cikin tattauna matsalar duniya da yadda za a same ta a shirin zama da ita, kai ka kokarin ka canja firar daga maganar duniya ta koma ta lahira, yin haka mustahabbi ne. An gane? Sannan hadisi yana kuduna mana kwadaitarwa akan tawadu, mutum ya kankan da kanshi. An gani? Shi yasa ko ga annabi ya ce innal bazazata min al-iman, rashin sa tufafi, to ba tufafi ba kadai, da mota katta zama ta alfahari, gida kada ya zama nawa, mata in za ka aura katta zama tawa ta alfahari, duk abin da yake na alfahari ne kai kokari ka nisance shi. To yin hakan yana da imani, kuma yana nuni akan tawadu da kuma karantawa na duniyan nan, domin wannan yana tayar da ainihin wato damuwa da baƙin ciki, wato yana ko wannan yana tayar da himmomin mutane zuwa ga wajen abin da ya shafi da'a da bauta ma Allah. Sannan hadisin nan yana nuna mana cewa abin da muka karanta yanzu bai nuna mana kuma barin wato tsafta a cikin addinin musulunci, bai nuna haka. Da haka musulunci ya kwadaitar akan cewa me yin tsafta, har annabi ya faɗa ma ya ce at-tuhuru shatarul min, har sai da ta kai annabi ya faɗa cewa tsarki yana rabi ne nawa na imani. Saboda haka kakka ɗauka cewa duk wani abin da a'a ba a so ne a wuce gona da iri, ka zama tsaka tsakiya bisa ga ka'idar da muka sha faɗa cewa wajen kyauta Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika wala tabsutha kullal bas, wajen ciyarwa mun yi magana. To haka komai ake so mutum ya yi kokari ya zamanto dan tsaka tsakiya. Ya kamata mu karanta wannan hadisin, amma na ga kaman hadisin yana da dan tsawo ko eh hadisin yana da ba zai gama ba ko yana da tsawo ba zai gama ba, bari mu tsaya nan kafin mu abin nan a wannan mu'assasa ta mu ta as-sahabatul kiram, as-sahabatu kiram, wajen kiram din sai an raba ko waka aka bashi ko ya aka bashi ko a radio online. A mun sha yin bayani cewa muna da mu'assasa mai wannan sunan as-sahabatul kiram, kuma mun sha yin bayani dalilai da yawa ne suka taso wanda muka kafa ta, kuma gaskiyar magana mutane suna mana kyakkyawan zato, kuma ni na san akwai mutanen da suna iya abin da suke iya yi, wasu saboda kyautata zato da suke yi a kanmu da kansu suke bugo mana waya cewa idan wani abu na addini ya taso mu kira su mu musu magana za su taimaka. Kwanaki mamanta ba mun yi taro wanda ya shafi ɗan social media cikin garin Kaduna da wasu jihohi wanda ya haɗa kusan duk Najeriya, ga ɗan uwa Malam Nura mai goro a zaune yana daga cikin wanda suka halarci wannan taro da muka yi. Ɗaya daga cikin abubuwan da muka kalla ya za mu inganta abubuwan da muke yi a zamananci. To na farko ita wannan mu'assasa tana da application a Play Store da wannan sunan Ashabatul Kiram Foundation. Da haka in ka sauke application ɗin, duk galibin karatuttukan da muke sababbi ko ba a nan garin muka yi su ba, za ka iya ganin ana ɗora sababbin karatuttuka a kan wannan application ɗin. Da ka je ka hau, idan ɓangaren muhadarori ne za ka dinga ganin updating sababbi. Kawai da ka taɓa an kana so ya sake maka zai maka downloading ɗin karatun ne. To sannan kuma a mun buɗe radio online ta wani application ɗin, shi wannan in ka sa Ashabatul Kiram online radio, yanzu haka wannan karatun da muke duk wanda suke da application ɗin a ƙasashen da suke na duniya mabambanta da su muka fara karatun da su muka gama kamar suna nan to da aka karatun da za mu yi in mun tafi wani gari ko za mu yi muhadara ko ragowar majalis ɗin da muke yi, mutum ba zai samu zuwa ba zai iya buɗe application ɗin. Domin in sabon karatu ne za mu fara, kafin mu fara za a turo maka notification cewa yanzu a majalisin masallacin matasa za mu fara karatu na Riyadu Salihin, kai tsaye za ka iya bin mu. Sannan lokacin da ba lokacin karatuttuka ba na majalisi aka kai tsaye, za mu dinga ɗaukar karatuttukan mu da karatuttukan wasu malamai za mu sanya a cikin wannan gidan rediyo ɗin online ne. Tunda online ne ba maganar Najeriya ake ko arewacin Najeriya ba, magana ce ta duk duniya ake ƙarƙashin wannan mu'assasa. Kuma wannan aikin mun yi shi ne da naira 1,100 da mutane suke ba mu ƙarƙashin wannan mu'assasa ɗin. Shi yasa muke cewa idan kana Ahlus Sunna, abinda muke na da'awa na farko dai yanzu kun ga dai yadda Najeriya ta zama, a ganka gidan masu mulki matsala, a ganka da 'yan siyasa matsala. To in kana Ahlus Sunna kana jin cewa bai kamata mu yi alaƙa da 'yan siyasa ba da masu mulki, sannan ba za ka iya ɗaukar naira 1,100 ba ka ba mu don abin da muke na da'awa ya rayu. Ai mu baka da wani amfani, surutun ka surutun banza ne a wajenmu, bai da wani amfani, an gane. Saboda haka tunda ba mu kai ƙarshe ba, ina ganin Malam Usman ka tura ka rubuto min namban wayan account na bankin in faɗa. In kana Ahlus Sunna daga naira 1,100 abin da ya sama muke da buƙatar ka iya ba mu duk wata, da shi muke yin aikin mu na da'awa, an gane. Ba wani mutum da muka dogara da shi a matsayinsa na mutum ƙwaya ɗaya mai mulki ko wani ɗan kasuwa ko wani mai kuɗin da muke jincawa, idan babu shi yanzu abin da muke na addini ba zai taɓa ba, a'a babu. Saboda in kana kishin abin da muke yi na addini, kuma muna da tsare-tsare da muke so mu yi da dama na da'awa, yanzu mun fara cewa a ƙarƙashin wannan kuɗaɗen da 'yan uwa ke bayarwa, kuna nan cikin gari kun tare a cikin gari cikin birane karatu ya yi yawa, har gardaddami ake yi tsakanin malam wane da malam wane da malam wane ba. Galibin birane idan ka je cikin garuruwa tsakanin Ahlus Sunna ba haka za ka ji ana gardama tsakanin malam wane da malam wane ba, matsalar da ba ta aƙida ba, amma malam wane zai je ya bincike karatu a kanta don ya ba ta kariya. A daidai lokacin da sun bar 'yan Shi'a da wasu masu miyagun aƙidu sun tafi ƙauye suna barbaza muguwar aƙidarsu, wannan yana daga cikin abubuwan da ke faruwa yanzu. Akwai tsare-tsare da ake da su nan a nan garin, a nan garin wannan Nazariyar ya ɗibi wannan Nazariyar alaihi minallahi ma yastahiqu ya ɗibi ɗalibai ya tura su ƙasar Lebanon suka je suka yi karatu wajen su 50 da wani abu. A daidai lokacin da ba wai a ɗaiɗaikun mutane ba, a ƙungiya, a ƙungiyance nake nufi, idan aka ce ana buƙatar yanzu Ahlus Sunna na nan yankin a ƙungiyance, mutum ne kuka taɓa ɗauka kuka tura karatu ba wai a waje ba ko a makarantar gida ne, sai ka samu ko ɗaya ba za a iya samu ba. Da ya tura wayannan ɗaliban karatu suka je ƙasar Lebanon suka dawo, suka zo suka kafa ƙungiya suka sa mata alrida at Ta'awun Foundation. A zida din guda biyu ce akwai wata mata ta kafa anan maraban ɗin maraban Jos. To wannan arida din in mutane basu sani magana ce ta shi'anci. Dan arida din al-Imam Rida suke nufi. Ba akwai wata mata ba anan maraban Jos mai wannan foundation din arida. To Allah ya kiyaye. Wallahi mutanen mu an riga an yi bacci. To haka wayannan suka zo suke samu suka zo suka kafa kungiya bayan sun dawo daga Lebanon suka zo suka yi maka rijista da gwamnati da komai haka za su je su shiga kauye da'awa ku je ku duba yanzu za ku ga akwai wajen local government guda hudu a nan jihar Kaduna wanda shi an ci ya so ya tasiri karkashin wannan alrida a ta'awun din ne da wa'annan yan shi'an suka kafa in ku za ku iya zuwa kwana biyu ku je ku yi wa'azi a guri ku tafi su za su iya zuwa su je su yi wata ɗaya a wajen saboda akwai wanda ya sa su kuma yake ɗaukar nauyinsu su yi sai kana ahlus sunna kullum abinda ka iya sai zagi sai munin zato ga ƴan uwanka abinda ake na da'awa ba irin ba gudunmawa kake iya bashi ba to Allah ya kiyaye yanzu binciken da muka a shekara 16 sun ɗibi yara sun tura su karatu ƙasashen waje sun fi mutum 8,000 kuma cikin mutum 8,000 ɗin nan fa ba karatun addini suka tura su ba kaso 5 ne daga cikin 100 nasu suka yi karatun addini kaso 95 ba karatun addini suka yi ba yayin da ɗalibi zai dawo daga jami'ar musulunci ta Madina ya karanto hadisi ko Qur'ani to a dokan Najeriya idan ana maganan aiki ba zai je da wannan kwalin ba su ba shi aiki bai wuce a ɗauke ka aiki a hukumar alhazai ba ko hukumar waye su kuma wayannan da suka je suka yi karatun wani ya karanta engineering ne wani ya karanta kaza wani ya karanta kaza shine kwalin da Najeriya take itibari da shi a matsayin mutum ta bashi wa ta bashi aiki muna nan zaune kawai abinda muka iya wane ya zagi wane ya mawa na kazafi wane ya ci mutuncin wane iya abinda muka iya yake to da sauran wasu abubuwa da muka sani na sirri da wayannan mutanen suke shiryawa wannan ba dole bane in muku bayani anan saboda wasirru fi ma yusarru fihi sunnatu fi ma sunna ne to ba kuma abinda zaka yi kai maganin in shi akai ka karantar da mutane ita ce hanya kadaiwa hidiya da shi yasa na faɗa muku ɗaya daga cikin hanyar maganin in shi dole ba za ka iya mukawama da su ba sai ka mallaki littafin su me yasa kuke ganin yanzu ba sa iya yadda su tattauna da mu tattaunawa ta ilimi saboda sun fahimci cewa akwai littattafansu a hannunmu in na faɗi magana kai mun tahaddi ka ce in kawo inda littafin yake zan kawo maka littafin saboda ma kana hadisin yuftara ba magana ba sai ta ƙirƙiran ƙarya don haka ana nuna mun cewa lokaci ya yi a kan numba ɗin nan shi ne wato 00 27 2 3 2 1 8 wato 00 27 33 29 na yi kuskure ne 29 218 shi haka ne ƙarshe 00 27 2 3 1 8 Tambit IBTC ne sunan account din As-Sahabatu Al-Kiram. Kira ka yanzu in kai satin wannan application din zai baka shi a gidan radio za ka sauke shi. Za ka insha Allah kuma muna da group WhatsApp amma na da'awa ne. Duk wanda ya bada kuɗi a ciki yana kallon kuɗin da za a turo masa sako cewa ya shiga. In kana da shawara a ciki akan abin da ya shafi tafiyar ana yin voice ko a rubuta sako ko ɗaya daga cikin wanda suke mambobi ne a wajen a ba mu shawara cewa ya kamata a yi kaza bai kamata a yi kaza da haka insha Allah akwai ƙauyuka da za mu fara zagayawa a ƙarƙashin wannan tsarin idan za mu ji mu za mu ɗauki nauyin kanmu wajen zuwa kuɗin motarmu da dawowarmu da kawai alaƙar mutanen garin da muka je da mun samu abincin da za mu ci da inda za mu kwanta shi ke nan kawai a hadin littattafan da za su yi karatu da shi in muzakkira ne za mu yi wa ɗaliban da ke yankin Daura mu za mu buga mu ba su kuma cikin wannan kuɗin za a yi da izinin Allah alaga ta malam bismillah riya eh tana da bambanci shi alfahari ka kai matakin yin abu sai kai ita kuma riya ka zo kai abu ka nuna wa mutane kamar dan Allah kake kuma a zuciyarka ba Allah kake miji shine bambancin wannan dama eh da gaske kowa da ka kai matakin abu sai ka jiji da kai wajen yin abun ka nuna wa mutane isa da takama shine alfakhr shi kuma wannan aiki ne na ibada zaka yi a zahirin sa kamar Allah kake miji amma a zuciyarka ba Allah kake miji bai ban mutane kake su wannan shine bambancin riya da kuma alfahari Allah ya raba mu da dukkan su guda biyu eh to wannan saboda haka wannan shine subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh